نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne daidai da daren 27 ga watan Juma'a al-Akhira Hijrar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara 1433 daidai da 16 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 42 daga cikin jeren giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a musulmi su manta ba, muna tafsirin aya ta 57 a inda Allah maɗaukakin sarki ke bayyana mana ni'ima daga cikin ni'imomi ko wasu ni'imomi daga cikin ni'imomin da yawa bani Isra'ila, da kuma irin yadda suka biyo baya da yi wa Allah jafa'i, wanda wannan jafa'in da suka biyo baya shi ya ja Allah maɗaukakin sarki ya sauya musu al'amura daga yadda suke. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Mun karanta wannan aya, mun fassara ta, muna ƙoƙarin tattauna wasu matsaloli ne a ciki wanda muka yi alƙawari. Don haka a yau ma za mu sake karanto ainihin waɗannan ayoyin a gurguje mu fassara su don mu tsallaka zuwa ga maƙasudin da muke. Malam bismillah. Gabata ba so ɗaya ba so biyu ba a baya cewa bani Isra'ila asalin zuwansu Masar ya samo tarihi ne daga lokacin da ɗan uwansu Yusuf ya samu mukami na sarauta a inda suka tattaru suka koma can. Asalin tarihin zuwan bani Isra'ila ƙasar Masar kenan. Shi yasa akwai wasiya wadda al-Imam al-Hakim ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi al-Mustadrak. Yusuf ya yi wasiya cewa a duk ranar da dangin shi bani Isra'ila suka tashi za su yi hijira su bar ƙasar Masar, to su je su haƙe kabarin shi su ɗauke gawar shi su tafi da ita. Wannan wasiya kamar yadda na faɗi ta zo cikin hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarinta. A lokacin da kunci da tsanani ya yawa ga bani Isra'ila suka yi shawarar za su bar ƙasar don takurawa da Fir'auna ya yi musu, da kuma baiwa da Allah maɗaukakin sarki a cikinsu ya tayar musu da annabi wanda yake karantar da su dokokin Allah, ya zama ga ni'ima amma kuma babu damar a mori ni'imar. Da suka yunƙura za su tashi su bar garin, Fir'auna bai samu labari ba sai bayan da suka bar garin. Mun ji irin yadda ya kintsaye bisu da shi da jama'ar shi. Allah maɗaukakin sarki ya ƙetarar da Musa da dangin shi bani Isra'il, ya kuma hallaka Fir'auna da nashi dangin ƙibdawa. Ƙarshen gwamnatin zalunci ya ainihin karkare daga wannan lokaci. Allah madaukakin sarki ya nufi shimfida wa bayin shi adalci a bayan kasa. Amma sai da aka fara saman musu da wurin zama na tsatse, aka fara kawar musu da babban azzalumi shine Fir'auna, aka saman musu da abinci da abin sha. Amma kamar yadda karatun da muka karkare a baya yake nunawa, da gurgurdan yadda ƴan adam suka muƙabalanci Allah da jafa'i, da gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki yake juya musu halaye, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah ba azzalimi bane. Idan ko ga ya canza muku, to ku kuka canza wa kanku. Bani Isra'ila Allah madaukakin sarki ya ketarar da su, sai suka jarabtu da ainihin son bautar dan maraki. Kai bautar dan maraki, Annabi Musa ya dawo ya same su, musu wa'azi, ya ja kunnan dan uwan shi, al'amura dai suka yi tsauri. Allah ya umarci Annabi Musa ya kwashi wasu masu hankali daga cikin mutum 70. Aka tafi domin na farko a roƙi Allah madaukakin sarki afuwar abin da waɗancan wawaye suka yi. Na biyu a karɓo doka dangane da wace hanya za a yi waɗannan da suka yi shirka ga su musulmi su tuba. Sannan kuma a sake karɓo wata doka wadda Annabi Musa a wancan lokacin da ya dawo saboda tashin hankali ya ainihin karere allunan attauran don ya yi watsi da su. Da suka tafi wurin Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin jagorancin Annabi Musa, shine Allah yake ba mu labari. A wannan yanayi da aka je, sai kuma Allah ya ce wa iz kuntum ya Musa, ka tuno lokacin da su waɗannan bani Isra'ila kuke cewa annabin ku ya Musa, kamar yadda na faɗi a baya, Allah yana magana da bani Isra'ila na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tare da cewa iyayensu da kakanninsu ne suka yi waɗannan baƙaƙen maganganu. Amma wallahu a'lam, daga cikin hikima Allah na haka shine, kafircin da kakanninsu suka yi da annabawan Allah, su ma sun zo sun ci gaba da kafircewa annabin Allah na zamaninsu. Don haka sai Allah ya mu'amalance su da yadda ya mu'amalanci kakanninsu. Allah ba azzalimi ba. Allah ya ce wa iz kuntum ya Musa, ka tuna lokacin da kuka ce ya Musa, lan nu'mina laka, faufau ba za mu taɓa yadda da kai ba. Ita lan ba ta fa'idantar da har abada, kamar yadda da kuskure aka karantar da mafi yawancin mutane, musamman waɗanda suke ƙwarewa ko suke gogewa a cikin harshen Larabci. Hasali, babban kuskure ne a karantar da cewa lan tana fa'idantar da har abada, don ta saba ma aƙida Alƙur'ani da hadisi, kuma asali wata muguwar aƙida ce a ƙarƙashin haka. Saboda asali Mu'tazilawa, wato su ne ‘yan ƙalaƙatu, ‘yan tafsiri, dubunnan shekaru ko ɗarurrukan shekaru sun yi karatu mai zurfi a cikin harshen Larabci. Sakamakon wannan karatu nasu da suka yi tun zamanin al-Imamu Abu Ali al-Jubba'i, wanda a lokacin zamanin tabi'at tabi'ina shi ke jagorancin wannan aƙida, sun yi karatun Larabci mai zurfi, sai suka yi tallanƙwasa Al-Qur'ani da gwargwadon irin yadda ya dace da aƙidarsu ta hanyar amfani da harshen Larabci. Har babban malaminsu ya zo daga cikin muta'akhirina, shine Malam Mahmud Zamakhshari mai tafsirin Kashaf, a inda ya biya rinƙa murɗe ayoyin Al-Qur'ani ba don komai ba, don su tafi daidai da aƙidarsu ta Mu'tazilanci. Misali, Mu'tazila ba su yadda da cewa za a ga Allah ba a ranar Alƙiyama. Wannan na ɗaya daga cikin mugayen aƙidojinsu, cewa a ranar Alƙiyama ba za a ga Allah ba. To ga kuma Ƙur'ani yana cewa wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki suna cikin nudura, annashuwa da haske a ranar Alƙiyama, ila rabbiha nadira, saboda za su ga Ubangijinsu. Malam Mahmud Zamakhshari, Allah ya gafarta mishi, amma dan bid'a ne, amma malamai ba su taɓa kafirta shi ba, ya kamata ku gane wannan. Sai ya ce ayar abin da take cewa wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki suna cikin ni'ima da haske a ranar Alƙiyama, ila rabbiha nadira, saboda suna sauraron ni'imomin Ubangijinsu, ila sai yace mufradi ne na ala'i, can da Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba, dan haka ala ni'imomi, to ila sai yace ba harafi ne anan na jarra ba, mufradi ne na ala'i, ila rabbiha naziratun, saboda suna sauraren ni'imomin ubangijin su dan haka suka yi haske. Kun ga ya kawar da ayar gaba ɗaya daga maganar ganin Allah, da ya koma can sama kuma a cikin Alkur'ani, inda Allah madaukakin sarki yake cewa innaka lan tarani, innaka lan tarani, sai yace to kun ga lan anan tana fa'idantar da har abada. A ƙarƙashin wannan lan, duk inda ta zo sai su fassara ta da har abada. To sai waɗannan mutane suka yi karatu a harshen Larabci suka yi zurfi, waɗannan mutane suka yi ƙarfi a cikin jami'o'in Azhar da jami'o'in Baghdad, suka karantar da duniya wannan aƙida tasu tun muna yara. An turo a zahira garin nan, muna secondary sun karantar da mu, duk abin da suka karantar da mu kenan. Lan sai su ce tufidu ta'abida, tana fa'idantar da har abada. Dan hakan aka ce lan sai a fassara ta da har abada. To wannan kuskure ne. Malaman musulunci ba su yadda da wannan ka'ida ta nahau, wadda ta je ta karya waccan aqida ta musulunci ba. Suka ce ita lan tana fa'idantar da nasba ga ainihin fi'ili da ta taso shi na mudari, sannan kuma tana fa'idantar da istiqbali ne na nafi. Dan haka innaka lan tarani, ba zai yiwu ka ganni ba. To cewar ba zai yiwu ka ganni ba, kaga baya nuna har abada, kawai ba zai yiwu ka ganni ba. An fahimta? Malamai suka ce daga cikin abin da ke karfafar tabbacin ganin Allah a wannan tambayar ita ce ita kanta tambayar da Annabi Musa yayi. Mana ya san ana iya ganin Allah, amma abin da ya dauka ana iya ganin shi a nan duniya, dan haka ya tambaya. Sai Allah ya ce a ba zai yiwu ka ganni ba. Shikenan da wannan sai aka tabbatar da cewa kenan ganin Allah a nan duniya ne ba zai yiwu ba. Hadisi ya zo sahihi cikin musnadul Imam Ahmad da sahihu Muslim. Annabi ya ce ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu, ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu. Shikenan yanzu wannan ya yanke duk wata jayayya. Sannan ga aya ta ce wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin haske. Ila rabbiha naziratun, saboda za su ga ubangijinsu. Wannan ita ce aqidar musulmi gaba daya. Na haka malam mai littafin Bad'ul Amali ya ce yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'ahu faya khusrana ahla li'tizali. Yace mu'mine za su ga Allah a ranar alkiyama insha Allah, idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki, domin aljanna ni'ima ce, amma kuma ni'ima wata tafi wata, wata ni'imar kan mantar da kai wata. Dan haka ganin Allah katafariyar ni'ima ce, wadda in suka ga Allah to sai kuma su manta da ni'imar aljanna da suke ciki, sai su ga wannan ni'imar tafi dadi. Shine yace yarahul mu'minuna bighairi kayfi, mu'mine za su ga Allah. Amma anan ba za mu kwatanta maka ga yadda Allah yake, ko ga yadda ganin zai kasance, a azade su ga Allah. Wa tashbihin wa darbin min misali, ba za mu buga misali ba mu ce kamar yadda ake ganin wane, ba za mu buga misali mu ce Allah shine kamar wane ba, sannan ba za mu kamanta Allah da wani abu ba. Fayansawna an-na'ima idha ra'ahu, sai ce faya khusrana ahla al-i'tizali, yace o yan qalaqatu mu'tazilawa, kun yi asara da kuka ce ba za a ga Allah ba, dan haka za a ga Allah. Abu Huraira da sahabi Abu Sa'id al-Khudri suka ruwaito hadisi sahihi, yana cikin musnadul Imam Ahmad da sahihul Bukhari da Muslim. Abu Huraira yace sahabbai suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, hal nara rabbana yawmal qiyama, za mu ga Allah ubangijinmu ranar alqiyama? Sai manzon Allah yace wa hal tadammuna fi ru'yati al-badr, ko al-hilal, laylat al-badr,
idan wata ya fito a daren 15 kuna turere ne a wajen ganin shi a mana yanzu ka kaddara kuna zauna a fili haka sai wata ya fito a daren da yake cika kaga kowa daga inda yake haka zai daga kai yaga Allah ko sai manzo Allah yace fa innakum tarawnahu kadhalika haka za ku ga ubangijinku anan ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da wata bane dan haka tashbihur ru'ya bil ru'ya la tashbih al mar'i bil mar'i ba ana cewa Allah wata bane a'a ana cewa kamar yadda in ka daga kanka a duk inda kake zaka ga wata ba sai ka ce wani matsa ba to haka a aljanna duk inda kake a kowane wuri kake haka zaka daga kai ka ga Allah dan haka nassoshin qur'ani da sunna sun tabbatar da za a ga Allah kuma za a gani din amma wanda yace ba za a ga Allah ba to shi kan shi yayi asara kuma baya cikin musulmi ahli sunna masu aqida ta gani Malam Mahmud Zamakhshari a cikin littafin shi wannan littafi nashi Al-Kashaf wanda yake yabawa yake cewa uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'ar al-hajj wa miqatihi a yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la'amri mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu فالجهل كالداء والكشاف كالشافي yace idan dai shirya kake so yace to ka lazubci littafi na mai suna kashaf yace don shi jahilci kamar cuta ne shi ko littafi na kashaf to kamar maganin wannan cutar ce haka yake yaba wa littafin amma duk da haka kaji irin quality da ke cikin littafin akidoji ne na rudani da hayaniya dan haka aka samu manyan malamai suka yi wa littafin istidrakat da gyare-gyare daga ciki har da su Ibn Hajar a takaicen takaitawa kokarin tabbatar da cewa ba za a ga Allah ba ta sa suka ainihin kulla lan kuma suka ci gaba da karantar da musulmi a duniya akan cewa lan tufidu ta'bid dan haka in kai dan haya islam ne ko dan arabic hausa dan diploma ko dan nce don sun koya maka wannan aqidar ka jefar da ita ka dauki littafan ahlus sunna musulmi da suka zauna suka yi rubutu dan su kare wannan farar aqida sual imamu ibnu malik ya rubuta littafi al-kafiyatu shafiya yace marra al-nafiya bilan muabbada qawluhu urdud siwahu fa abuda yace daga yau duk wanda kaji ya ce lan ta har abada ce ko yace magana shi maganar banza ce wurgi da ita ka karfafi dayar ita ce wanda take cewa lan ba ta har abada bace na'am lan tana iya zama ta har abada idan ta zo da kalmar abada din karara bayan an kawo ta walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim Allah yace har abada Yahuda ba za su yi burin mutuwa ba saboda mugun aikin su. To kaga anan sai ka fassara lan da har abada dan ta zo da walan yatamannahu sai ce abadan. Amma ba haka ba lan in ta zo da Hausa idan ba zazzagi ne kai sai ka ce sam idan ba Kano ne kai sai ka ce pau 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 ba za ta yiwu ba. To ba ta nufin har abada kana nuna dai a yanzu kam ba za ta sabu ba. Amma ta iya sabuwa anjima. Ina fata an gane. Dan haka wannan ayar da muke fassarawa da ainihin suke cewa lan nu'mina laka pau 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 sam ba za mu yadda da kai annabi Musa cewa da Allah kake magana ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah din ido da ido wannan bakar magana da suka fadi tayi muni fa akhazatkumus sa'iqa Allah madaukakin sarki yace sai tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna ahalin kuna ji kuna gani tsawa ta buge su nan take suka mutu wannan mutuwar da suka yi hadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a rage ba hadisi ya zo sahihi ya fassara kamar yadda al-imam ibn majah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan aka busa kaho yace ni ne farkon wanda kasa za ta fara tsagewa in fito sallallahu alaihi wa sallam yace kasa tana tsagewa in na fito sai in hangi annabi Musa a makalkale yana lilo a jikin al'arshi annabi yace sai in ce to ya riga ni ne ko kuwa shi dama da aka yi tsawar da kowa zai mutu bai mutu ba saboda mutuwar da aka taba mishi ta duniya da wannan hadisin sai ya bayyana karara cewa a wannan lokacin da Allah ya kashe waɗannan bani Isra'ila da tsawa shi ma Musa ya mutu dan haka annabi yace me yiwa wannan mutuwar da yayi ita ta sa da aka yi busan kaho na mutuwar kowa da kowa to shi sai bai mutu ba dan haka sai na farfado na ganshi yana makalkala jikin al'arshi wallahu ta'ala a'lam Allah yace summa ba'athnakum sa'annan sai muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwan nan taku la'allakum tashkuruna mun yi muku haka ne dan ku gode wa Allah kamar yadda bayani ya gabata a baya domin daga wannan mutuwar tasu da Allah bai tashe su a wannan wurin ba aka zarce har dandalin alkiyama ko shikenan sun mutu a munanan mutane masu fada wa Allah da annabawa bakan magana to amma sai Allah ya ji tausayin su sai ya tashe su yayi musu haka ne dan su samu damar tuba su kuma watsake su zama mutanen kirki su godiya ga Allah Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama sannan muka lillibe ku da ainihin jido wa anzalna alaikumul manna muka ainihin saukar muku da alman baiwa iri iri shine daga cikin fassarar da muke a wannan wurin muka ce daga cikin wannan baiwa da Allah ya musu ta man ita ce ainihin wato waɗannan irin nau'ukan itatuwa da Allah ya saukar musu waɗanda muka yi bayani daga ciki akwai ita wannan tsiro da ake kira daddawa wato mushroom daga ciki muka ce akwai bishiyoyi nau'i nau'i waɗanda zaka ga suna fitar da abubuwan zaki a jikin su amma ina maka tambihi ba bishiya da take fitar da ƴaƴan itatuwa ba zaka ga daga cikin nau'ukan bishiyoyi akwai wadda a jikin ganyenta ko a jikin ainihin icenta ko a jikin wani reshe nata sai ga tana fitar da wasu abubuwa masu zaki mutane suna zuwa suna diba ainihin suna sha to waɗannan duk suna daga cikin ainihin almannu din wassalwa sannan kuma da tsuntsaye assalwa waɗanda yake sun yi kama da ainihin tantabaru kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah yace sai ku ci daga abubuwa masu tsarki na halal waɗanda muka azurta ku wa ma zalamuna yace sai dai duk kafirci da bani Isra'ila suka dawo su ne wa Allah da duk bakan magana da suka dawo suna gaya wa Allah da butulci da suka dawo su ne wa annabawan Allah wallahi ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusuhum yazlimuna sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta domin daga wannan lokacin jama'a bani Isra'ila sai kuma suka bude ainihin wato fada tsakanin su da Allah madaukakin sarki da kuma yi wa Allah fito na fito akan duk wata doka ta shi zamu zo mu ji hatta ita kanta wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya saukar musu ayoyi gaba kadan zamu ji inda suka zo suna butulcewa suna cewa yaushe za a zo a aje su a wani wuri guda daya kawai dan an saukar musu da inuwa a fitar da su su shiga cikin ainihin babban gari inda kowa yake zauna kawai su zauna yaushe za a aje su kawai suna cin nama suna cin kayan zaki da sauransu su so suke su rinka cin dankali da gwaza da rogo su san an wulakanta sun akai musu haka duk wannan sun yi ne fa dan wulakanci amma da yake Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari manzo Allah yace Allah yakan bi bawa a hankali amma ran da ya danke shi ba zai kubuce ba sai Allah ya bi su da yadda suke so sai ya ce shikenan ku shiga cikin garin da kuke so amma in za ku shiga garin jikin ku yayi la'asar ku risinar da kanku ga Allah ku shiga kuna zikiri kuna cewa Allah a yafe mu akan wautar da muka yi Allah afwan a yafe mu ai mana aikin gafara sai suka ce to ku ji yadda aka ce su shiga jikin su yayi la'asar su shiga suna masu risinar da kansu su yi tawali'u sannan su shiga suna zikiri suna zuwa dab da kofar garin dan su nuna wa Allah su ƴan ta'adda ne sai kowa ya zauna ya rinka jan gindi yana jan gindi suka shiga suna jan gindi garin suna cewa hintatun fi sha'ir hintatun fi sha'ir a hada alkama da aburo a hada alkama da aburo iskanci ne kawai na bani Isra'ila wai su fa duk abin da annabi Musa ya faɗi to ba za su bi wannan abin keke da keke ba bayan sun shiga garin aka ce to shikenan daula ba ta zama sai da jihadi ku je ku yi jihadi suka shirya suka tafi jihadi suka je suka ga irin mutanen sai suka ce wallahi ba za ta sabu ba suka ce tab Allah ya zo ba su shirya ba Musa eh kai da ubangijinka ku shiga ku yake su muna nan haka suka yi ta ga Allah Musa tafiya ce tafiya sai suka bullo da dabi'a tarshin mutunci in suka tashi za su yi wanka sai su je kowa sai ya cire suturar shi sai su fada cikin kogi guda maza da mata suna kurme tsirara Annabi Musa ya musu wa'azi suka ki bari in ya tashi yin wanka shi sai ya kebe suka tashi sai suka ce wallahi ƙarya yake gwaiwa ce da shi in ba haka bai shiga cikin jama'a mana kaji shafi ku gwaiwa ce ya shigo cikin jama'a mana haka har sai da ta kai Annabi Musa yake cewa limatu udhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum misa kuke cutar da ni a halin kun san Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku waɗannan jama'a su ne bani Isra'il da suka ci gaba da mu'amalantar annabawan Allah haka to shikenan sai suka kai Allah makura Allah madaukakin sarki sai ya sa Annabi Dawuda ya tsine musu albarka Annabi Dawuda yana daga cikin annabawa da daddu na bani Isra'il ya tsine musu albarka madadin su tuba si la'asar sai suka ci gaba da katirci fiye da yadda suke da sai kuma suka bullo da kisan annabawa da ƙaryata malamai da wulakantar dafan Allah da ci da addini aka yi musu wa'azi suka yi Allah ya turo musu annabi na ƙarshe a cikinsu shine Isa da suka tashi sai suka ce ƙarya yake ɗan zina ne yaushe ma ɗan zina da karuwa ta haifa zai zama annabi Allah ya ce wa annabi Isa kai ma tsine musu albarka aka tsine musu albarka Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah ya tsine wa kafirai daga cikin bani isra'il abin da yasa Allah ya yi ladabi a wajen magana ne saboda aka ce Allah ya tsine wa bani isra'ila to su Musa ma bani isra'ila ne su Yusuf ma bani isra'ila ne sai ya ce allazina kafaru kafirai daga cikin bani isra'il Allah ya tsine musu ala lisani daud wa isa ibn maryam a bisa harshen annabi Dawud da Isa dan Maryam me yasa me suka yi wa Allah sai Allah yace zalika bima asaw saban Allah su yayi yawa wa kanu ya'taduna sannan yan ta'addadi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin da al-imam at-tabari ya ruwaito da isnadi sahihi yace a rana daya bani isra'ila sun taba kashe annabi 300 sannan suka je suka bude shaguna suka ci kasuwar su kamar ba su yi komai ba waɗannan mutane su ne 'yan ta'adda na farko a tarihin bashariya ba a taɓa samun mutane masu sha'awar zub da jini da kisan kai da ɓarnar dukiya irin ainihin bani isra'ila kafirai lalatattu daga cikinsu ba Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su tafsiri ya tafsiri shine nazo ne mana bayani dangane da alman nace daga cikin almannu kamar yadda na bayyana cewa ita almannu sabanin yadda ake fassara ta tunanin cewa tsuro ne guda daya a almannu din wato abubuwa ne da Allah ya wa bani Isra'ila baiwa da su na tsirrai daga ciki in ba ku manta ba shine na kawo ainihin alman daya daga cikin su a matsayin misali ita ce mushroom din da dawa ko kuma alkam'a mun karanta bayanai masu ɗimbin yawa daga cikin babban littafi na babban malami al-allama shaykhul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamin ya zage kwanduwar shi ne yana bayani dangane da magunguna da ake hadawa da wannan sinadari na mushroom ko daddawa amma garin haka sai ya dauko bayanai dangane da cewa asali ita dai ga yadda tarihin ta yake tana fitowa in aka fara ruwa sannan kuma ta fi yawa da gwargwadon yadda ake yin tsawa da kwarankwatsa kamar yadda yake kuma har wa yau larabawa suna kiranta da sunaye da dama waɗanda daga cikin waɗannan ainihin sunaye sukan ce mata nabatun ra'adi ko banatun ra'adi takan fito mutanen daji galibi su suka fi ainihin amfani da ita kamar yadda yake tafi yawa a ƙasashen ainihin larabawa amma mafi kyau daga ciki ita ce wanda ta fito a ƙasar da take akwai yawan lailayi. Sannan muka ji mallam yace nau'i nau'i ce. Daga ciki akwai nau'in da in an ci yakan yi kisa. To da yake Ibnul Qayyim ƙwararren malami ne a harkar sanin tsirrai. Sai ya bayyana cewa ita wadda take kisan za a ganta galibi ta fi kasantuwa zuwa ga jaja-jaja. To ita ce da mutum ya ci sai ta makare shi shikenan sai ya mutu. Muka ji cewa daga ciki kuma har wa yau ita tana da ɗabi'ar lalatar da hanji, tana da jinkirin narkewa a ciki, takan ainihin wato hana fitsari, takan sanya jiri, takan sanya cuta ta kirci, sannan tana da cututtuka dai masu ɗimbin yawa. Amma sai ce duk wanda zai ci, to babbar shawara ita ce idan ya ɗibo ta tana ɗanya, to ya ɗibe ta ya zuba ta ainihin wato a cikin taɓo inda za ta yi sanyi. To a zamanance da na ga sinema ta koda a ƙasashen Saudi Arabia shine sukan saka ta a cikin leda ne. In suka sa ta a leda sai su sa ta a cikin freezer. Idan aka sa ta a freezer don dama manufar da Ibnul Qayyim yasa yake cewa a sa ta a cikin taɓo mai sanyi shine don a kashe wannan ainihin zafi nata. To in aka sanya ta a cikin ainihin fridge, wani lokacin har sai kankara ta rufe ta sai kaga wannan sanyi yana ainihin rage mata wannan nau'in zafi nata na halitta. Ba zafi ne na ɗumi ba, zafi ne na ɗabi'a. Wato daga cikin ɗabi'unta akwai wannan nau'i na ainihin zafi, to wannan irin sanyi yakan kashe. Sa'an nan kuma yace sai a ɗumama ta da ruwa, sannan a sanya gishiri, sannan a kawo lafsir ko kuma a kawo ainihin wato abin nan as-sa'tar a sanya. Shine garafuni, ku kiyaye garafuni. Garafuni na daga cikin ainihin mawat wanda ake sanya mata sai ainihin wato ta yi abin nan, sai a kashe duk waɗannan guban nata, sa'annan a ci ta da mai a sakun kuma kamar yaji haka sai a hada. Waɗannan su ne abubuwan da Ibnul Qayyim ya faɗi. Ya ce kuma idan aka hada ta a cikin magunguna na ciwon ido tana magani. Ina son ku gane fa, har yanzu fa Ibnul Qayyim bai fara mana bayanin dalilin da yasa ya kawo ta cikin littafin ba, domin ya kawo ta cikin littafin nan ne don ya bayyana ta a matsayinta na magani. Amma yanzu yana faɗin components ne, wato irin sinadarai da ɗabi'unta, sai ya gama ne kaf, sannan zai ce to ga yadda ake amfani da ita a matsayin magani. Ku kiyaye jama'a. Don haka har yanzu karatuttukan da muke shimfiɗa ce da sharar fage wadda za ta bayyana maka kai mata kyakkyawan sani tukuna. Ina fatan mun gane. Ina son kamar yadda ne a wancan lokaci jama'a su ɗan yi haƙuri kaɗan, zan yi ainihin wani ratse don in tunasarshe ka game da tibbu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan mun gama ainihin karanta abubuwan da Ibnul Qayyim zai faɗi a nan insha Allahu ta'ala. Kar ku manta daga cikin maganganun da malam ya tayar bayan da ya kawo irin waɗannan cututtuka da larurori da ke tattare da irin wannan sinadari, sai ya ce fa in qulta, da za ka ce fa idza kana hadha sha'anul kam'a, to idan wannan su ne ɗabi'u irin na wannan daddawa, wannan mushroom, wannan sinadari wadda gashi an ce baiwa ce Allah ya, to amma ya akai wata take kisa, ya akai daga ciki kuma take murɗe ciki, ya ake take sa kaza, ya ake take sa kaza, fa ma balu hadha darar fiha, me yasa take irin wannan cutarwa, wa min aina ataha zalika, taya akai waɗannan larurori da cututtuka suka same ta. Jama'a, wannan tambaya ce wadda malamin ya tayar don ya amsa mana ita, wadda yake ka kaddara. Idan da bai wannan tambaya ya amsa ba, kai kanka zaka yi ta, kace to an ce baiwa ce, ya kuma baiwa take kashewa, an ce wannan aba ni'ima ce, to shin haka bani Isra'ila suka rinka cin ta tana kashe su? Sai malam Ibnul Qayyim yace fa'lam, ka sani anna Allah subhanahu, shi Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi, atqana kulli shay'in san'a, da ya tashi kera komai ya kyautata wajen kera wannan abu, wa ahsana kulli shay'in khalqa, sannan da ya tashi halitta komai ya yi shi ne kyakkyawa. A cikin halittu babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi don ya zama mugu ne wannan abu. Allah ya yi komai ne da kyakkyawan manufa, kuma wannan abu akwai alheri tare da shi. Fa huwa inda mabda'i khalqihi bari'un min al-afati wal-ilal, dan haka a farkon halitta da Allah ya yi wa wannan sinadari na kam'a to ya kubuta daga dukkanin waɗannan cututtuka da waɗannan matsaloli tammul manfa'a yana cike da amfani lima huyya dan ya biya buƙatar da ta sa aka yi shi wa khuliqa lahu kuma dan ya biya buƙatar da ta sa Allah ya halice shi wa innama ta'ridu lahu al-afatu ba'da zalika bi umurin ukhra min mujawara waɗannan larurori da cututtuka wadda wannan sinadari yake yi sun same shi ne bayan ainihin wani tsawon lokaci sakamakon kusancin wannan abu da yake da wasu halittu awintizaji ko kuma cuɗaniwa aw ikhtilaf ko kuma haduwar shi da wani abu aw asbabin ukhar taqtadi fasadahu ko kuma haduwar wannan ainihin tsuro da wasu abubuwa na juyin juya halin duniya wanda suka hukunta lalacewar shi ita ta lalata shi falau turika ala khilqatihi al-asliya min ghairi ta'alluqi asbabil fasadi bihi lam yafsud da a ce yadda Allah ya halicci wannan tsuro haka aka bar shi ba tare da wasu dalilai na batanci sun hadu gare shi ba da haka zai kasance a same shi a duniyar yau kamar yadda bani Isra'ila suka same shi a zamanin su wa man lahu ma'rifatun bi ahwalil alam wa mabda'ihi ibn al-qayyim yace kuma duk wanda yake da kikkiawar masaniya game da halayen rayuwa ta duniya da kuma yadda duniya ta fara ya'rifu anna jami'al fasadi fi wujuhin zai san cewa dukkanin barna da kaga ta faru a duniyar nan to akwai wasu fuskoki da suka haifar da faruwar ta fi wujuhin na'am haka yazo a cikin nuska ta wa man lahu ma'rifatun bi ahwalil alam wa mabda'ihi ya'rifu anna jami'al fasadi fi fi jawhihi ko fi jawhihi na'am wato duk wanda ya san halayen duniya da kuma irin yadda duniya ainihin wato ta fara ya'rifu anna jami'al fasadi fi jawhihi zai san cewa dukkanin barna da ta faru a cikin yanayi da juyin juya hali na wannan duniya wa nabatihi da kuma duk wata barna da wani sauyi da kaga ya faru a cikin tsirrai wa hayawanihi da kuma dabbobi na duniyar nan wa ahwali ahlihi da kuma halayen mutanen duniya da ke rayuwa hadithun ba'da khalqihi waɗannan abubuwan barna sun faru ne bayan da Allah ya halicci waɗannan halittu bi asbabin iqtadat hudusuhu da wasu sabubba waɗanda su suka haifar da wannan juyin juya hali yasa wannan abu ya sauya wa lam tazal a'malu bani adam halayen ƴan adam basu gushe ba wa mukhalafatihim lirrusuli da kuma irin yadda ƴan adam suke saba wa manzannin Allah tahdusu lahum min alfasadil am waɗannan irin munanan halaye na ƴan adam basu gushe ba suna jawo wa ƴan adam barna ta gaba daya wal khas da kuma barna ga wasu mutane ta musamman ma yajlibu alaihim min alalam wadda ita take janyo musu ainihin wasu radadi wal amrad da wasu cututtuka wal asqam da rashin lafiya iri iri wat tawain da kuma annoba da ambaliya iri iri wal quhut da fari wal judu da rashin ruwa wasalbi barakatil ardi da kuma cire albarkatai na ƙasa wasimariha da kuma albarkatai na ƴaƴan itatuwa wa nabatiha da kuma albarka da ke cikin tsirrai duk waɗannan asarori da albarkatai da suka ragu ko suka zan babu su ko sun faru ne sakamakon munanan halaye na ɗan adam ko kun fahimta jama'a Allah ya yi ƙasa ne mai cikakkiyar albarka Allah ya zubar da ruwa ne mai cikakken albarka teku Allah maɗaukakin sarki ya yi ta tana cike da albarkatai to duk wasu dabbobi da ka gansu mugaye da wasu tsirrai da ka gansu mugaye ba haka Allah ya halicce su ba daga baya ne shedancin ɗan adam da yake Allah maɗaukakin sarki ku kiyaye ya halicci duk waɗannan abubuwa ne dan ɗan adam ina son ka gane wannan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a duniyar nan Allah ya yi ne dan kai ɗan adam to yayin da kai ka lalace ka burtsewa annabawan Allah sai Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan abubuwa su ma suka lalace suka burtse maka. Allah ya sa kun fahimta wannan shine sirrin da mallan yake kokarin gaya mana. Sannan wasalbi manafi'a da kuma cire amfani na waɗannan abubuwan, sai kaga ga abu amma ba shi da wani amfani gaba daya, sai kai noma ba abin da zaka samu na hatsi, sai dai ka samu ainihin karmami da kara. Au nuqsaniha, ko kuma raguwar albarka din ko raguwar amfanin. To umuran mutatabi'a, wasu al'amura ne waɗanda suka rinka bibiyar juna. Yatlu ba'daha ba'dan, sashin su suna biyo sashi. Fa in lam yattasi ilmuka li hadha, ta iya yiwa kwakwalwarka ta kasa daukan wannan abu. Ina da yaqinin a yanzu da nake maganan nan, da nan gaba da wani zai ji waɗannan karatuttuka a kasir, kwakwalwar shi za ta kasa fahimtar wasu abubuwa da na faɗa, da kuma waɗanda nake faɗe, da kuma abubuwan da mai yiwa zan faɗi a nan gaba insha Allah. Misali, kamar yadda na fara gaya maka, yanzu za ka ji dawa girmanta a da da gero da shinkafa ba haka take kamar yadda ka ganta a yanzu ba. Sharrin da dan adam yayi ta fuskanta Allah da shi shine Allah yayi ta rage girman dawa har ta zan yadda take. Masara haka, haka gero haka. To duk wani abu da ka ji shi da zakin shi a yanzu, a da ya fi haka zaki. Duk wani abu da kake gani da albarka a yanzu, albarkar ta fi haka a da. Duk wani abu da kake gani da amfani a da, amfanin shi a da a yanzu kai, to amfanin shi a da ya fi na yanzu. Shedancin da dan adam ya ta tinkara Allah da shi shine Allah ya ta rage waɗannan abubuwa quality, nagarta da albarka da amfani. Ba dan komi ba, domin Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam haka ne ma dan yana tausayin shi, in ba haka ba da sai ya halaka shi. An gane da Allah ne wa dan adam irin abin da dan adam ya yi mishi. To ma taraka ala zahariha min dabba, da babu wanda zai rayu a duniyan nan. Wa ya'fu an kaseer, da yawa abubuwan da ake wa Allah kau da kai yake. Inna rabbaka labil mirsad, yana jiran siran da aka haɗa. To amma sai ya rinka rage darajojin wasu abubuwa, hatta kai kanka dan adam da Allah ya tashi sai ya rage ka. Kamar yadda muka kawo daga lokacin da aka halicci annabi Adam zuwa yau, dan adam raguwa yayi. Annabi ya ce kuma dan adam ba zai gushe ba yana raguwa har duniya ta tashi. Sarki ya tabbata ga Allah. Sannan sai malamai suka ce ka dubi da gwargwadon sharrin mutane, da gwargwadon yadda su kuma suka fi kowa raguwa, dubi ya juju wa majuju sun fi kowa sharri daga cikin mutane. Dan haka a duk duniya babu gajeru da kananan mutane masu muni irin ya juju wa majuju, saboda a cikin ƴaƴan Adam kaf ba san masharranta kamar su ba, dan su ma ƴan Adam ne. Dubi Dajjal da gwargwadon sharrin shi da makircin shi da gwargwadon irin muni da nakasa da Allah ya mai, ido ɗaya ne da shi, kwaya ɗaya gyal, kuma kwaya ɗayan a tsakiya. Me kake tunani dan adam ya zama idon shi kwaya ɗaya kamar jirgin ƙasa a tsakiya, kuma nan kuma fa ga kwarmin idanuwan amma kuma duk sun bushe. Annabi ya ce kamar ɗanya busasshiya, ɗinya ɗinya busasshiyar ɗinya in ta bushe, idan ga su kwarmin amma duk sun motse sun bushe. Sai aka yi mai kwaya ɗaya a sama, sannan kuma a sama a rubuce fito kafir, cewa wannan kafiri ne dan tawaye. Da gwargwadon sharri, da gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai mu'amalance ka, amma da yake shi rabbur rahmani, to waya afu an kafir, sai ya rinka kauda kai game da mafi yawancin abubuwan da ƴan adam suke mishi. To ta iya yiwa waɗannan maganganun da nake faɗi ka ce kwakwalwarka ta kasa ɗauka, yanzu nan miciji ba haka yake ba da? Eh, miciji da ba haka yake ba. Miciji da ba haka yake ba. Kunama da ba haka take ba. To ya akai suka zama haka? Shigantakar mutane. To kaga wannan magana ce Ibn Qayyim yake cewa fa in lam yattasi ilmuka li hadha, idan iliminka ya kasa daukar wannan, ka kasa fahimta, to faktasi bi qawlihi ta'ala, to ga nassi. Ai nassi kuma ba ka kafirce ba ko? Allah yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Barna ta faru ta bayyana a tudu da kuma cikin teku saboda mugun aikin da mutane suke yi. Shikenan. Yanzu duk inda kaga barna ta faru a duniya kap sai kace to mugun aikin mutane ne ya ja. Saboda wannan nassi ne kuma yanzu wannan ba fatawa bace. Zahara al-fasad bayyanar barna da ta faru menene ya jawo ta mugun aikin mutane wannan ita ce aya ta 41 cikin suratul rum wa nazzil hadhihi al-aya ala ahwalil alam malam yace wannan ayar to ka dauke ta ka rinka gwada ta da yadda halin duniya yake wa tabiq bayna al-waqi' wa baynaha ka rinka gwada abinda yake faruwa a yau da kuma abinda ita ayar take fadi ku duba duk duniya ba samu kasar da tafi ko ina zina da luwadi da madugo irin kasar Haiti ba dan haka an yi musu girgiza kasa wadda a tarihin dan adam ba a taba samun irin ta ba an tambayi geologist an tambayi duk archaeologist ko an ma'ana mutane waɗanda suke da tarihin duniya da tarihin kasa da tarihin halittu da sauransu da tarihin al'ummomi an taba samun al'ummar da aka yi musu girgiza kasa irin kasar Haiti ba a taba samu ba inda ake zina a duk duniya irin kasar da luwadi da madugo an yi legalizing nashi officially ma'ana gwamnati a constitution ce ta maida cewa zina din ba wani abu bane so da haka ba ta daga cikin leji madugo din ba wani abu bane luwadi din ba wani abu bane ka duba da Allah ya tashi karya su a cikin yan sa'o'i ya saukar musu da idza zulzilatil ardu zilzalaha aka girgiza kasar ta motsa ta halaka da yawa daga cikin su har yau duniya ta kasa baiwa kasar Haiti taimakon da zai sa su murmure har yau bala'in da suke ciki kamar jiya ne me yake ciki me suke ciki a yanzu suna cikin wannan annoba ta rashin gidaje rashin abinci sai cututtuka kuma sai suka danno musu to shine malai yake cewa wa tabiq baina alwaqi wa bainaha sai ka gwada tsakanin abin da yake faruwa a zamanin ka da kuma ainihin wannan aya tunda dai ka kasa fahimtar misalan da aka yi maka to wannan aya ce da take cewa bayyana barna da kaga ya faru a duniyan nan a tudu ne ko a ruwa to mutane ne suka ja saboda mugun aikin su wa anta tara kaifa tahdusu al-afat ya kai mai karatu da saurare kana ganin fa irin yadda annobobi suke faruwa wal ilal da cututtuka kulla waqtin a kowane irin lokaci fissimar game da ƴaƴan itatuwa wazzar da kuma ainihin tsirrai wal hayawan da kuma dabbobi ku duba wannan abin da suke kira influenza tayur ma'ana mashasharar tsuntsaye ku dubi lokacin da ta zo kai ka dubi wajen 1984 inda aka yi bushiya wannan ba fulatani ne bai ji jiki ba shanu suka rinka mutuwa kuma kai in ka tashi ka ci naman in bai dahu ba kai ma sai ka harhu da aka yi na tsuntsaye sai a ce a dafa ya dahu don in baka dafa ya dahu ba kai ma za ka harhu sannan ku dubi irin yadda yanzu an samu lokacin da a da babu takin zamani amma an kashe da mutanen zamanin suna iya girbar abincin da ike iya wadata su a yanzu ga takin zamanin ga komai ga ilimin gonar ga komai ga ilimin ga komai na abubuwa amma dubi abubuwan da suke faruwa abinda zaka ce yanzu irin bala'in da ke faruwa ga ƴan uwanmu al'umman mutanen zamfara Allah ya kiyaye musu wannan kasar da take haifar musu da wannan bala'in na dalma ba ita ce zamfarar da suke zauna bane tintini ita ce me yasa waccan kasar ta zamfarar da suke zauna babu waɗannan abubuwan me yasa sai yanzu zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas idan kuka fuskanci Allah da munanan halaye da munanan ayyuka sai ya kullo muku da wasu cututtuka waɗanda iyayenku da kakanninku ba san da su ba. Kenan ba a cewa babu waɗannan cututtukan, amma bayyana su fa suna bayyana ne da gurgurdan yadda ake saba ma Allah. Ayar abinda take nuna kenan, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Idan kun fahimci wannan, sai kuma malam ya ci gaba da cewa ba'dha, sai ce wa kaifa yahduthu min tilkal afat, yace kuma ka duba daga cikin irin waɗannan annobobin idan suka faru, afatun ukhar, sai kuma wata annobar sai ta biyo baya muta lazima wadda take makala da waccan. Ku dauki misalin kasar Haiti din, zina da luwadi da madugo ya ja girgizar kasa, girgizar kasa kuma sai ta haifar musu da wani irin ciwon kai mai tsanani, sai aka ce wai daga cikin kasar da aka yi girgizar ne wani sashi na kasar yake dauke da wasu sinadarai wanda in aka shaka sai kuma ciwon kan ya faru. Shi kuma ciwon kan gaba ɗaya shi mai ciwon kan ne kawai yake ji a jikin shi, amma in an je na'urorin likita za su gwada kaf sai su ce lafiyar shi lau. Ga ciwo yana ihu kan shi na ciwo, likita ya ce shi bai ga komai ba, kuma an ce daga kasar ne da aka yi girgizar suka shaka. Me zai biyo baya? Sai kuma gawawwaki sai mace-mace. Shi ne sai malam ya ce ka dubi irin yadda waɗannan cututtuka suke haifar da wasu irin cututtuka waɗanda suke makale da juna. Ba'dha akhidun bi riqabi ba'd, wannan annoba in ta faru sai wata ta fito a jikinta sai ta makalkalu da ita. Wa kullama ahdasa an-nasu zulman wa fujura, duk lokacin da mutane suka kirkiro wani zalunci da fajirci da ta'addanci, ahdasa lahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala min al-afati wal ilal fi aghziyatihim, sai Allah madaukakin sarki sai ya fitar musu da ainihin wasu irin annobobi da cututtuka a cikin abincinsu. Ban san ko kun san wata magana ba wadda mai yiwa sai na fasa ta yau za ku iya gano sirrinta, musamman ɗaliban makarantar nan, da gwargwadon irin zaluncin da yau masu kasuwanci musamman harkokin abinci suke, da gwargwadon irin yadda Allah yake haifar da cututtuka a cikin irin nau'ukan abinci. Kun san yanzu masana dangane da abinci, yan food and nutrition, sun tabbatar da cewa wannan shinkafa da muke ci ta buhu, wadda mu nan muke kiranta shinkafa Dangote ko shinkafar wane ne, suka ce tana haifar da illoli waɗanda su suke taimakawa wajen haɓakan cututtuka irin na hawan jini da makamantan cututtukan da suka gallabi mutane a wannan zamani. Hawan jini, diabetes, ulcer da makamantansu. Don haka sai suka ce abin da ya fi shi ne a koma shinkafa ta gargajiya, amma ita kuma a rinka kula wajen tsaftace ta daga duwatsu da sauransu. Sai suka ce ita ba ta ɗauke da wannan. Sannan abincin gwangwani, a yau duk inda abincin gwangwani yake, ko tumatirin gwangwani ko juice ne na gwangwani ko na roba ko na menene, sai ka ji ana discouraging, ana kwabar ka dangane da amfani da shi. Ku je ku zauna da Chinese din nan waɗanda suka shigo Najeriya suke yin harkokin business kowane iri, za ka ga ko ruwa baya sha na suwan wata, balle sha fiye wata, wanda ya fi kowanne haɗari. Ko ruwan suwan wata baya sha, ƙauyen da suka sauka suna gini suna fasa dutse suna kaza, sai su je su samu kogi a wurin, sai su ɗibo ruwan kogin sai su zo su gyara shi su tace shi sai su sa a fridge suna shan abinsu. Ba sa shan duk wani ruwa wanda aka yi packaging nashi a cikin leda ko roba. Ba sa shan juice sai wanda suka siyo da kansu, gashi nan su siyo lemo su fere su gyara shi su sha abinsu. Ba sa shan Five Alive, ba sa shan mango juice da sauran duk waɗannan abubuwa. Ba dan komai ba, suna daga cikin abubuwan da ke sababar da cututtukan da ba su da magani. Suna daga cikin cututtukan, suna daga cikin sababban da ke haifar da wata cuta wadda a yau ta damu duniyar Turawa kap da 'yan boko, ita ce cuta ta obesity, kiba. Yau duk wani dan boko da wata 'yar boko za ka ga abu mafi haɗari gare shi shi ne za ka ga ya ce baya son kiba. In ka gan shi yana cin kwai, yana cin kifi, yana cin salat sai kace mishi yaya sai yace I am watching my weight ina kula da kibata ne me yasa saboda sabawa dokar Allah abinda Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin alqur'ani cewa yi fakulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma ka ku yi barna kaje ka dubi kafiri idan ya zauna yana cin abinci zai ci ne sai ya koshi ket haka ne ko ba haka ba sai ya ce no left over baya ragewa sai ya cinye kaf amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin shi sahihi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito cewa yake ma mala abnu adam wa'an sharrun min batni dan adam bai taba cika wata jaka ya cika ta tab da tafi sharri fiye da cikin shi ba kenan annabi a cikin hadisin nan yana cewa cika ciki sharri ne cika ciki sharri ne annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da yake nuni kenan sai ce fa in kana la budda in ya zama ba makawa sai dan adam ya cika cikin to sai annabi ya kawo management na cikin ayi managing cikin a dubi yadda za a cika sai ya ce fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li an-nafs an-nafas daya bisa uku ya ci abinci daya bisa uku ya bari ya sha ruwa daya bisa uku kuma ya bar shi yadda zai rinka yin numfashi kaga wannan din ma annabi yana cewa wai fa in dole ne sai ka cika cikin amma wannan din ma fa ba haka aka so kai ba me yake cewa bi hasab ibn adam luqaimatun yuqimna biha sulbahu yan lomomi guda uku guda hudu guda biyar loma uku hudu biyar sai ya ce ta ishi dan adam wanda zai iya tsaida bayan shi ka gwada ka gani in ka zo cin abinci ka ci cokali biyar ka sha ruwa ka tashi ka gani zaka ji ka da lafiya san amma ka zauna kamar danyaye ma'ana sai an daga ka ka san danyayen ya zauna yana cin abinci sai an daga shi an fahimta jama'a wannan ladabin fa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kawo mana shi to bari ku ji sai turawa suka ce idan kiba ce maka yawa to yanzu ga irin abubuwan da zaka koma kana ci man gyada koma kana cin iri ka ba ga wasu kwayoyi in ka gama cin abinci ka sha sai kuma suka ce amma su kuma kwayoyin suna da side effect jama'a kun ga wannan littafi Islamic Medicine The Key to a Better Life by Sheikh Yusuf Al-Hajj Ahmad ya tattauna wannan matsalar tattaunawa matuƙa kana buƙatar musamman in dan boko ne kai kaje ka samu wannan littafi ka siye shi 9,000 zuwa 10,000 za ka siye shi zai karantar da kai abubuwa na hasken alqur'ani da sunna dangane da lafiyarka dan haka zaka wadatu daga duk waɗannan ƙwayoyi da zaka rinka sha kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kar ku yi ta'addi kar ku yi barna kar ka ci da yawa ga shawarwarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a in kun fahimci wannan menene yafi hasken alqur'ani da sunna babu me yafi zaman lafiya fiye da bin dokar Allah da bin shawarwari da fatoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai malam ya ci gaba da cewa wa fawakihi da gwargwadon yadda mutane suke kirkiro zalunci da fajirci da gwargwadon yadda ubangijinsu yake saukan musu da cututtuka da matsaloli a cikin abincinsu wa fawakihi da kuma ƴaƴan itatuwansu a ƙarƙashin wannan ko haddabinu da gwargwadon irin yadda kake bin Allah da gwargwadon irin yadda dabinanka zai zaki da gwargwadon irin yadda dabinanka zai haɓaka da gwargwadon irin yadda dabinanka zai albarka hadisin Anas ya ishe ka Anas yaro ne ƙarami uwar shi ta kawo shi ta sadaukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa annabi biyayya tsawon shekara 10 biyayyar da yace tunda yake annabi ya taba ce mishi me yasa kai kaza bani aka ce lalle ana sai na da biyayya kuma yana da kula domin shi ma annabi yana da hakuri ka rike yaro dan shekara 10 baka taba mai tsawa ba balle duka to lalle kana da hakuri amma yaron kuma yana da kaifin basira wannan biyayya da Anas yayi manzon Allah sai ya mishi addu'a ta alheri game da rayuwar shi game da dukiyar shi game da zuriyar shi Anas sai da ya rayu kowane sahabi sai da ya mutu ya bar shi shine sahabi na karshe da ya rasu a Kufa a shekara dabino yake ainihin yin yaya shi a wata shida nashi yake yi Anas yana duniya yana shekara 120 ya kira babbar ishi mai suna Unaisa ya tambaye ta a lokacin ya makanci ya ce mata yanzu ‘ya’yana nawa ne ta ce mishi to a yanzu dai akwai 100 a cikin gida banda waɗanda suka mutu sai an lissafa a lokacin ba a lissafa waɗanda suka rasu ba amma a wannan lokacin akwai guda 100 Anas bai taɓa kukan talauci ba saboda haka da gwargwadon biyayyar ku ga Allah da gwargwadon yadda dukiyar ku za ta yi albarka da gwargwadon saban ku ga Allah da gwargwadon yadda dabinan ku zai rinka tsutsa da gwargwadon yadda masarar ku za ta rinka zama ruwa-ruwa waɗannan ka'idojin ku kiyaye su na daga cikin sirrin karatun da malam yake mana dan haka har yanzu bai fara karatun game da tibbun nabawidin ba muqaddima ce yake mana Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ya ce wa ahwiyatihi da kuma hatta iska iska da take rayuwa iska da take gudanuwa yanzu me ake kuka da shi a duniya ana kuka game da gurɓacewar yanayi dan haka akwai wasu kasashe waɗanda sai a zabgawa mashin kuɗi yayi tsada saboda me saboda ana kashe jikin mutane daga siyan mashin saboda hayaki da yake fitarwa akwai biranen da an hana hawa mashin saboda me saboda dumamuwar yanayi hayakin da mashin yake fitarwa sai iska ta gurɓace ku shake ta ta nakasa ku kuma daga jikin abeban hawan ku ta fito wa miyahihim da kuma ruwansu ruwa ya zama bashi da albarka ko kuma ya zama ruwa ne kuna shan shi kuma sai a ce ai ruwan garin yana da matsala kaza wa abdanihim da jikkunansu wa khalqihim da kuma halittarsu sai kaga hatta halitta Allah madaukakin sarki yana ta sanya musu cututtuka ana ta haihuwa ƴaƴa na kasassu wasu warihim da kuma surorinku da gwargwadon yadda mutane suke bin Allah da gwargwadon yadda surarsu za ta nagartu da gwargwadon kuma yadda suke saban Allah da gwargwadon yadda surorinsu za su rinka lalacewa wa ashkalihim da kuma shakalin jiki kiba tsawo karkacewa miƙewa tare da cewa Allah a cikin Alkur'ani da kanshi yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimi mutum mun halitte shi a mafi kyawun biri amma kai in ka kalli wani la haula wala quwwata illa billah a cikin zamanin tabi'ai aka samu wani mutum wanda yake saboda kwarewar shi da Alkur'ani amma bai samu tarbiyya ba sai koma yana zaurance ko yana habaici da mutane da Kur'ani da ya kalli wata mace sai ya ce wa idhal wuhushu hushirat idan aka tattara dabbobi wato wannan dabba ce wannan ba mutum ba ce saboda ya ga muni kaf ya gama haduwa a jikinta amma fa tana daga cikin waɗanda a jumillance Allah yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim to da gwargwadon irin yadda kuke ganin halittu suke munatuwa wa akhlaqihim da kuma lalacewar ɗabi'u da tarbiyya minan naqsi wal afat na irin naƙasa na ɗabi'u da irin cututtuka don girman Allah jama'a kowa ya san irin yadda ‘ya’yan musulmi a nan ƙasar mu ta arewa suke da tarbiyya a shekarun baya mutunta manya girmama malamai ganin darajar na gaba a da an aka haifi yaro a gida shi ne babba to kannan shi ba sai an koya musu su rinka ce mishi yaya ba su ne da kansu za su tashi suna ce mishi yaya amma a yau kani ne baya kallon wanshi a matsayin wanshi, yana kallon sai me, me hada shi da shi, sai cire shi din shi za su buga. Baya kallon kanin ubanshi da darajar kanin ubanshi balle ya kalle shi a matsayin ubanshi. Baya kallon kishiyar uwarshi a matsayin uwarshi. Duk waɗannan lalacewar ɗabi'u sun biyo baya ne da gwargwadon yadda mutane suka lalace, sai yake cewa wa akhlaqihim minan naqs wal afati ma huwa mujibu a'malihim. Ayyukan mutane ne suka kawo waɗannan gurɓacewar ɗabi'u da tarbiyya. Akan internet aka sa ƴaƴan musulmi na arewa, ga yara nan daga Sokoto da Kebbi da Zamfara da Kaduna da Katsina, ga sunan sun je wani party na birthday a ainihin Malaysia, ƴan makaranta din nan da kuke turawa Malaysia, ga sunan wata da rigan mama, wata da ɗan dress da samari, haka su ma suna runguman juna, ƴaƴan Hausawa ne da suka gama yin party din, da kansu suka je suka sanya wannan party nasu akan internet, suka sa video clip, suka sanya hoton. Duniya ta duba waɗanda suka san su, suka san iyayensu, ce wannan ba wance bace, ƴar wance daga gari ka, za ka ce ita ce. ƴaƴanku ne sun lalace. Me yasa da gwargwadon yadda ayyukanku suka lalace? Ko ka taɓa nazarin daga ina ka samu kuɗin da ka auri uwarshi? Ka taɓa tunani kafin ka auri uwarshi? Kana kisinta? Kana rungumarta? Kuna fita yawo? Ko ka taɓa tunanin daga nan ne lalata ta fara? Ko ka taɓa tunanin ya kake ci da shi? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ka taɓa tunanin yadda kake ci da ƴaƴanka? Da ya kake shayar da su? Ina kake samun kuɗin da kake ɗinka musu suturu? Wace hanya kake bi kake samun kuɗin da kake biya musu kuɗin haya ko kuɗin makaranta? Ka taɓa nazarin haka? Baka tunanin wannan na daga abin da ya taimaka wajen gurɓacewarsu da rashin jin maganarsu? Wa zulmihim, da kuma irin zalincin da ƴan adam suke. Wa fujurihim, da kuma irin fajirci da rashin mutunci da ƴan adam suke. Malam ya ce ولقد كانت الحبوب من الحنطة والثمار. حقيقة أداء حتي تندق أبن ديشا في الكما دا إن إتا توا كما اللي مودة قويبة دا منغرة دا قويبة سنكسن شي أكبر مما هي اليوم سنفجر ما في يد يد سكع يو جماعة يو دا نكي شي وافا با يو لارباكو الهمسكو جوما أبا. A yau da nake cewa ba 2012 ko hijira 1433 ba. Ibnul Qayyim yau shekarar shi 600 da wani abu da rubuta wannan littafi, yana cewa a yadda suke ganin alkama a wancan lokacin, to ta fi girma a zamanin da kafin wannan lokacin. To me kake tunanin bayan shekara 600 me ya samu alkama? Me kake tunani me ya samu mangwaro? Me ya samu gwaiba? Sai ce kama kanatil barakatu fiha a'zam, kamar yadda albarkar ada ta fi girma, ta fi yawa fiye da yadda take a yau. Wa qad rawa al-imamu Ahmad, jama'a kun ji ɗabi'ar mu ahlus sunna, in muka yi magana sai mu ɗaure ta da hadisi kuma mu faɗi littafin. Yace al-imamu Ahmad ya ruwaito hadisi bi isnadihi da isnadin shi, hadisin yana nan a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 292. Annahu wujida fi khaza'in ba'd bani umayya, a cikin wata taska, a cikin wani store, daga cikin store na tattara abincin banu umayya, ma'ana su sayyidina Usman, su Muawiya, a lokacin da suka yi gwamnati, to akwai wani katon store da suke tara abinci, sai aka samu surratun tarin hatsi fi hashimta, aka samu alkama a cikin ainihin wannan tari na hatsi, amsalu na wattam, alkama ce amma girmanta kamar girman ƙwallon dabino, maktubun alaiha, sai aka yi rubutu a jikinta. Ga abin da aka rubuta, aka ce hadha kana yambutu ayyamal adli, haka alkama take da girma zamanin da duniya take da adalci. Wa hadhihi alqissa Ibn al-Qayyim yace wannan labarin da kaji na fada maka zakaraha fi musnadihi Imam Ahmad ya fade ta a cikin littafin shi al-Musnad ala athari hadithin rawahu a ƙarshen wani hadisi da ya ruwaito sai ya fadi wannan. Jama'a kun ji wannan magana da kyau? Ita ce maganar da nake ta muku ishara a karatun baya da kuma wannan karatu. Kun ji a zamanin da alkama, shinkafa da makamantansu sun kai girman ƙwallon dabino. To dan Allah, gwangwani nawa na shinkafa baka dafa a gidanka kenan in haka ne? An fahimta? Ka duba yadda shinkafa take yanzu yiri 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 yiri, amma kai da matakan kuka dafa gwangwani guda sai muku yawa. To me kake tunani idan a ce shinkafar girmanta ya kai girman ƙwallon dabino? In kuka dafa gwangwani guda me kake tunani? To sannan kar ka manta, albarkar kuma aka ce tafi yadda take a wannan zamanin. A da albarkar tafi haka yawa. Malam yace wa aksaru hadhihi al-amrad, kaga mafi yawancin waɗannan cututtuka da suka samu duniya a yau, wal afat, da matsaloli na rashin lafiya, al-amma, waɗanda suka game ko ina a duniya. Yanzu duk inda ka je a duniya har ana samun ƙwararrun likitoci akan cutar kanjamau, ƙwararru akan tuberculosis, tarin fuka. Yanzu ga asibiti nan wadda ƙasar Nagaland ta zo ta yi a nan hanyar Kaduna tsohuwa, Asai. Saboda me? Saboda cutar kuturta da tarin fuka da makamantansu. Amma ka san cewa ita wannan cutar ta kuturta ta fara faruwa ne sakamakon laifi da wasu al'umma suka yi Allah ya azabtar da su da ita. To za ka ji me yasa ta ragu a duniya a yanzu. Wannan tarin fuka cuta ce da Allah ya taɓa saukar wa wasu al'umma da suka yi mai laifi ya hallaka su da shi. Me yasa har yau akwai burkushin tarin fuka? Saurari karatun nan ka ji abin da yake cewa. Yace wa aktharu hadhihi al-amrad, mafi yawancin waɗannan cututtuka, wal afat, da waɗannan annobobi, al'amma, waɗanda suke game duniya, baqiyatu azabin udhibat bihi al-umam as-salifa, ragowa ce da burkushin wata azaba da Allah ya yi wa wasu al'ummomi da suka gabata. Summa baqiyat minha baqiya, to sai Allah ya rage waɗannan cututtuka, kowace cuta ya hallaka mutanen da, kamar ƙazzuwa, kamar kuturta da makamantan ire-iren waɗannan cututtuka, da Allah ya hallaka wasu al'ummomi sai ya rage kaɗan daga ciki, marsadatun, sai ya aje su suna nan suna dako suna jira, liman baqiyat alaihi baqiyatun min a'malihim, sai Allah ya ɗorawa wanda duk ya rage yana da aiki daga cikin ayyuka na irin waɗancan mutanen. Allah ya sa kun fahimci karatun da kyau. Ma'ana, idan ka ga annoba to ta faru a da, amma da Allah ya hallaka wata al'umma, to sai ya rage kaɗan, kuma sai ya aje ta on standby mode, tana nan tana jira. Idan kai ko ku kuka yi aiki gwargwadon irin waɗancan, sai Allah ya tada wannan annoba sai ta taso a kanku. Hukuman qistan, malam yace ba zalunci Allah ya ba, hukunci ne wannan na adalci. Wa qada adli, sannan alƙalanci ne na gaskiya Allah ya yi. Kayi wa Allah, Allah ya yi maka. Wa qad ashara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila hadha biqawlihi fi at-ta'u, annabi ya yi wata magana game da annoba da take faruwa ta amai da gudawa ko ciwon kai ko zazzabi ko mashashara. Barka ji wata magana da annabi ya game da annoba, yace innahu baqiyatu rijzin aw azabin ursila ala bani isra'il, ita irin wannan annoba da take faruwa kaga amai da gudawa yazo yana ta kashe mutane, kaga zazzabi ya taso, kaga mashashara ta taso, kaga kwalara ta taso, ko manzon Allah yace ragowar annoba ce ko azaba wadda Allah ya taba saukar wa bani isra'il. Zamu zo insha Allah ta'ala a cikin wannan tafsiri da muke yi, zamu zo kan wani bangare na tarihin bani Isra'il. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa kana lahum mutu thumma ahyahu. Bani Isra'ila suka yi wa Allah wani laifi gari guda, sai Allah madaukakin sarki sai saukar da annoba sai ta fara kashe mutanen garin daya 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 daya. Sai suka yanke shawara cewa abinda za a gudu sai kowa ya hada kayan shi, sai suka gudu. Sai Allah ya bar su, sai da suka gudu gaba daya suka koma wani gari suka ce madalla kaga mun tsira. Sai Allah ya ce to ku mutu gaba daya, in da daya yake muku yanzu ku mutu. Da suka mutu gaba daya sai kuma Allah ya tashe su, yayi musu haka ne dan ya nuna gudun ba shine mafita ba. Me mafita? A koma ga Allah. Kun fahimta jama'a? Dan haka zaka ji karatun nan malam zai hada shi da samuwar zalunci a ƙasa da shedanin shugabanni azzalumai masu cin zalin talakawa. Idan haka ta faru zaka ji malam zai faɗi mafita a cikin wannan karatu. In ba kuma manta ba dama nace. Me yuwa a cikin karatun nan a samu mafita game da matsalar da ta gallabi Najeriya. Nayi wannan isharar kuma ina sake yin ta a yanzu. Malam yace wa kadhalika sallata Allah subhanahu wa ta'ala ar-riha. Haka Allah madaukakin sarki ya saki iska ala qaumin ga wasu mutane waɗanda suka saba mishi. Saba a layalin sai da iskan nan ta ainihin yi kwana bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma ainihin wato kwanaki takwas, yini takwas da kwana bakwai na shine kwana ai shine Hausa ne. Saba a layalin kwana bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma yini bakwai. Kwana din ai shine dare sakwatanci ne. Wa samaniyata ayyamin da kuma yini takwas a kiyaye kwana bakwai da yini takwas, ma'ana sai da aka kwana aka yini aka yi awa 24 an fahimta so bakwai, sannan kuma aka wayi gari ta sake wuni tana soya su iska ce. Summa abqa fil alam minha baqiya fi tilkal ayyam. A wancan lokaci da Allah ya saki wannan iskar ga suwaye? Ga Samudawa. Da Allah ya saki wannan iska da ta gama halaka su ko? Sai ya dan rage ta kadan tana nan a duniya a yanzu. Sai ya ce wa fi nadhiriha izzatun wa ibra. Irin ta da take faruwa a yanzu a duniya to ainihin akwai wa'azi da kuma abin lura. Duk dan boko ya ji labarin Hurricane George da Hurricane Katrina, waɗannan wasu iskoki ne ko iska ce da guguwa wadda ta tashi. Gida ne zaka ganshi haɗaɗɗen gida ya kai ya komo ya ji duk wasu ka'idoji da injiniyoyi suka faɗi, amma sai kaga yadda ake ɗauke akurki in guguwa ta taso sai kaga iska ta ɗauke wannan gidan cancak. Tsunami da ta faru ba nisa bane ba ta daɗe ba. Tsunami guguwa ce ta taso. Guguwar ta taso tun daga ƙasa girgizar ƙasa, a sama tana iska a ƙasa tana girgiza, sannan kuma a teku tana ambaliyar ruwa. Sarki ya tabbata ga Allah akan duwatsu fa tana fitar da wuta. La haula wala quwwata illa billah. Ƙasa tana girgiza, ruwa yana ambaliya, iska tana soye mutane tana ɗaukar su, sa'annan kuma duwatsu suna kamawa da wuta. Waɗannan bala'o'i guda hudu da suka faru su ne aka kira su tsunami. Gidaje suka balle, cocina suka balle, amma mai saurari ko ka tuna duk da waɗannan abubuwan da suka faru an samu masallaci kwaya ɗaya musalla a cikin anguwa wanda yana nan yadda yake ba abin da ya same shi? Ko ka tuna? Sarki ya tabbata ga Allah wannan iskar fa malam yake cewa ragowa ce ta waccan iska ta ainihin Samudawa wadda Allah ya yi musu. Iska ce bakararriyar iska, soyayyar iska wadda babu rahama a cikinta. Kafiri ba Samude idan ya shake ta sai kamar an buga mishi iska ta kwallo, sai ta daga shi sama, in ta daga shi sama sai ta hallaka shi sai ta dawo da shi. sai fadi sai ka gansu ka annahum a'jazu naqlin khawiya kai ka ce bishiyar dabino ce amma sharbe ban kafiri ne gashi nan ainihin ta jefar da shi iska ce ba wani abu gugubinta gashi har yanzu a duniya sune waɗannan hurricane George hurricane Katrina gasu nan tsunami kamar yadda na faɗi a cikin karatun littafin ahkamul janaiz duk ilimin da bature yake da shi na weather forecast yana iya gano waɗannan abubuwan ne a lokacin da suka fara yunkurin tasowa amma musulmi malamanmu irin waɗannan su suna da ilimin menene ke sabbaba wannan abu wannan ilimin ya wuce ilimin da bature yake da shi bature sai abin ya taso sai ya ce a kauce kowa ya gudu an fahimta amma malamai na musulunci akwai laifuffukan da za a fara yi ne in suka gani sai su ce to a bari dan in ba a bari ba ga abin da zai faru wazkur akha adil iz anzara qaumahu bil ahqaf annabi hud da ya tara mutanen shi ya musu wa'azi ku daina shirka ku daina kafirci ku daina cin zalim mutane ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza a tudun rairayi ne ya musu sai suka kije suka ce wa qad khalat al qurun min qab hai tun zamanin nan da ake irin waɗannan abubuwa an dade ana wa'azi tuni ba abin da ya taba faruwa sai kai din mai tabka ba mu guri shikenan me biyo baya da Allah ya tashi wannan rairayin na garin ya daga sai ya lullube mutanen garin archaeologist a 1984 tashar discovery channels ita ce ta nuna sai 1984 aka iya usuri aka iya gano garin 1984 kaddara koda zamanin annabi ne abin ya faru bayan shekara 1400 balle zamanin annabi hud yana sama da annabi salih annabi hud yana sama da annabi shu'aib annabi hud yana biye ne da bayan annabi nuh alayhi salam kenan dubunnan shekaru da Allah ya hadiye garin cikin rairayi ka duba fa garin ba wata kasa aka kai shi ba a cikin garin Allah ya batar da garin aka nemi garin aka rasa a lokacin da suka bincika suka gano garin su waɗanda suka yi commenting suka yi sharhi akai sai suka ce a iyakan littattafan duniya na tarihi kaf ba a taɓa samun littafin da ya kawo tarihin wannan garin ba sai Qur'ani amma fa su ba musulmi ba ne mutanen garin Madyan mutanen Shu'aib wa'aziye musu su daina shirka suka ki suna fashi da makami yace su daina suka ki suna tauye mudu suna zalunta al'umma yace su daina suka ki me ya faru in kanat illa sayhatan wahida tsawa ce kawai mala'ika yi musu guda daya fa asbahu fi diyarihim jasimi sai suka waye gari gaba ɗayansu sun bushe a garin suna gugurfane Allah ya ce ka allam yaghnau fiha subhanallahi kamar ba su taɓa rayuwa a cikin garin ba sai ya ce ala bu'udan li madyana kama bu'udat samud Allah ya tsine wa garin madyan kama yadda Allah ya tsine wa samudawa idan karatu ya karatu muka zo cikin suratu yunus da surorin hudu da suke bayyana waɗannan jama'a a makarantar nan muna da full documentation na waɗannan garuruka za mu zo mu harba muku akan projector har yanzu insha Allah garin annabi shu'aib yana nan mutanen suna nan gugurfane amma sun daskare kamar yadda Allah ya faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimi zaka ga mutun yayi kneel down gashi nan mutun ne tsaf amma a bushe garin annabi lut alayhi salatu wassalam kafirci suke suna shirka luwadi suke da madugo da annabin Allah Lutu ya hana su suka ki hanuwa sai ga baki sun diraga annabi Ibrahim sai dauka baki ne faraga ila ahlihi sha'bi ijlin hanif yaje yanka musu dan maraki ya soyo nama ya kawo sai ga amma ba sa ci sai ya tambaya yaya sai da karshe sai ga yana murna yayi baki can kuma sai suka ce ai an aiko mu ne ila hadhihi alqarya zamu je mu halaka wannan gari na dan uwan ka Lut shi ne ce inna fiha luta akwai annabi Lut a ciki kace a karka damu لنأتينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الله يجي بري كونت دانك لنكذا أكبت الدشي dashi da iyalin shi amma matar shi za ta zama cikin halakaku don matar shi ita ma tana wannan mugun aiki. Subhanallah, aka halaka garin, me aka yi musu? Malaika Jibril ne yasa tafin shi ko fuffuken shi guda daya daddake garin gaba daya, da ya daga garin sama sai aka yi musu ruwan bama bamai, aka yi musu kwaran kwatsa, sai aka kifo garin taka, sai garin ya taho shikenan. Sai bakin ruwa sai yazo sai ya mamaye garin. In Allah ya so, jama'a, muna da hotuna da video clips a wannan makarantar na duk waɗannan garuruka. Lokacin duk da muka zo waɗannan, kamar yadda a farkon tafsirin nan ka je ka ji muqaddima da nai kasar 13 na bayyana cewa an zo irin waɗannan duk za mu bayyana, don ka tabbatar da cewa insha Allah mu'jizar Al-Qur'ani tana nan, Allah ya wanzar da ita har zuwa tashin alkiyama. Fir'auna, Allah madaukakin sarki bai kyale shi ba, ya halaka shi. Da ya halaka shi sai ya ce mai, al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. A yau za mu ainihin aje ka kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda za su zo bayanka. Allahu akbar. Za mu ɗauko muku live hoton Fir'auna mu aje muku a gaban makarantar nan ku gani. Ga gawar Fir'auna nan, wannan shine Fir'auna. Ga shi nan kana ji kana gani, ana iya ganin shi kamar ka sa hannu ka taɓa shi. Shekara 1000 duk waɗannan abubuwan da waɗannan mutanen suka yi wa Allah, Allah ya musu wannan irin yaƙin maimai. Ina son ku san cewa jama'a, a yau musulmi suna yi, ana yi a yau a Najeriya, ana yin waɗannan yau a ƙasashen arewacin Najeriya, ana yin waɗannan yau a cikin ƙabilunmu da muke cewa mu ne musulmi, mu ne masu asali. Me yasa ba za mu bari ba kafin Allah maɗaukakin sarki saukar mana da bala'i? Kar ku manta, mu annabinmu ya yi mana addu'a sallallahu alaihi wa alihi sallama, ya roƙi Allah a jinkirta mana kar a yi mana irin waccan hallakawar. To tunda ba za a yi mana waccan hallakawar ba, shine Allah madaukakin sarki yake bibiyar mu baya da ainihin bala'o'i na cututtuka da rashin lafiya iri-iri. Bari ku ji abin da karatun yake cewa, wa qad ja'ala Allahu subhanahu a'malal birri wal fujur, ko babarri bane birr wal fujur مقتضيات لآثارها في العالم اختباء لا بد منه. حقيقة الله من سركي دا أوكاكا يا سنيا أيكا نبيير الله سزما أبن دا زي وزما خكون چن يد الله زي بردوني أتدون. كما الله يا سنيا مونا نن أيكا سون دا سخكون تئلن أبوبوان دا سفارة الدنيا أيكا الهيري دا سبردوني أتكين الهيري دا زما اللاشيا. ‘Yan uwa musulmi, ko kun san yau akwai wani gari, ƙaramin gari ne, duka garin bai wuce girman anguwa irin wannan da muke kira gaskiya Quarters ba. Gari ne ƙwaya ɗaya ɗan ƙarami a cikin ƙasar Ethiopia. Musulmi ne, zallansu ba abin da suke sai aiki da shari'ar Allah, ba a shirka a garin, babu karuwa, ba a taɓa ganin karuwanci ko giya ko wani saɓon Allah ko ƙwaya ɗaya a garin ba. Idan ka shiga garin, gaba ɗayansu za ka gansu fararen tufafi suke a yawo da shi, kowa yana harkar shi ta kasuwanci amma ya tsara gaskiya. Wannan documentation ɗin tashar talabijin ta CNN, wato tasha mafi ƙin addinin musulunci a duniya, ita ce fa ta kawo shi. Suka je suka yi wannan binciken, suke Christiana Amanfo, suka zo suka ce duk duniya bincike ya nuna babu gari mai lafiya da zaman lafiya irin wannan. Amma da yake Bature kafiri ne, madadin su dubi zaman lafiyan garin da lafiyar mutanen garin da arziki da albarkatai da ke garin, ya biyo bayan biyayyar da mutanen suke ne, sai ba su yi wannan ta'alikin ba. amma tashar Senegal ita ta nuna a nan kasar Ethiopia ne, a wani yanki ne dan karami ne kamar anguwa ce, amma sun ware kansu musulmi ne zalla, ba shirka, ba kafirci, ba bid'a, ba zalunci, ba sa komai, duk wani abu da zai shigo garin sai su ce ba su yarda ba. Ko kun fahimta jama'a? To da sai ku duba abinda mana yake cewa Allah ya sanya ayyuka na alheri muqtadiyatun li'afariha fi hadha al'alam iqtida'an la budda minhu, sannan Allah ya sanya ayyuka na sharri muqtadiyatun li'afariha fi hadha al'alam iqtida'an la budda minhu. Idan kuna alheri a duniyan nan, to da gwargwadon alherin ne abubuwan da za su biyo baya a duniyan nan waɗanda babu makawa sai alheri ya faru. Idan kuna sharri a duniyan nan, sharrin nan da kuke Allah ya hukunta sai an ga tasirin shi babu makawa. Faja'ala man al-ihsan, dan haka sai Allah ya sanya hana kyautatawa, rashin kyautatawa. Kana mulki, kana cin zalim mutane, kana zaluntar matarka, kana zaluntar jama'a a cikin kungiyarka ko dariƙarka, a cikin gidanka ko a masallaci.